musulunci gaisuwa ta ƴan aljanna wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a wannan safiya ta 4 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446, wanda shine daidai da 4 ga watan 2 ga watan 3 ko 4 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya, domin ci gaba da wannan majalisi da yake gudana irin wannan wata mai albarka, ma'ana watan Ramadan, a wannan masallaci wanda cikin hikimar Allah madaukakin sarki da ni'imarsa a gare mu, wannan shine karo na 4 da Allah ya nufa haduwanmu a wannan majalisi. Ina farawa da godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda cikin ni'imarsa da falalarsa a gare mu ya sa muka riski waɗannan kwanaki masu albarka, muna masu lafiya da imani, kuma ya ƙara ara mana dama domin shaida wannan zama ɗin da yake gudana. Ina fatan Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya cika mana ni'imominsa, ya sa yanda muka fara lafiya, Allah ya nuna mana ƙarshen zaman lafiya. Allah kuma ya shige mana gaba, ya mana gaman katar da faɗin abin da zai zamanto daidai da maslaha ne ga addininmu da rayuwarmu baki ɗaya. Abin duk da ba daidai ba, Allah madaukakin sarki ya kautar mana da harsunanmu wurin furta shi, wanda kuma ya auku bisa kuskure, Allah ya nusar da mu, ya kuma yafe mana wannan kuskurewa tamu baki ɗaya. Kamar kullum ba za mu gushe ba, muna farawa da godiya ga shugabanci na wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan da ke nan unguwar Gadon Ƙaya a garin Kano, jagoranci na alkhairi wanda duk lokacin da ya kewayo ba su gushe ba, suna ba mu dama wurin gudanar da wannan zama ɗin, kuma ana buɗe mana ƙofa a buɗe, a karɓi baƙuncinmu ko in ce a karɓi juyowarmu, domin dama mu 'yan gida ne. Da haka duk shekara idan ta zagayo, shugabancin wannan masallaci yana mana duk abin da ya kamata gwargwadon hali na abin da muke bukata gurin gudanar da wannan zama, tun daga kan jagora ko in ce chief imam na wannan masallaci, kuma director na wannan cibiya, babanmu Dr. Ali Yunus, Allah ya ƙara masa lafiya, tare da mataimakinsa babanmu Dr. Abdullah Usman Gadon Ƙaya, da duk sauran waɗanda suke masu kula da wannan masallaci ƙarƙashin jagorancin kulawa ta manyan malumanmu, iyayenmu, Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lafiya da imani da tsawon kwana mai amfani, ya kuma sanya musu waɗannan ayyuka na alkhairi da suke a cikin mizaninsu na lada, ya kuma dorar da wannan aiki har bayan ba su, ya zamanto musu sadaka jariya. ƴan uwa, kamar yadda kuka sani, duk shekara idan ta zagayo yakan zamanto muna samuwa ne ko zabuwa daga cikin surorin Alƙur'ani, surar da zamu gudanar da zaman na watan Ramadan a kansa. Ba dan cewa sauran surori ba su da muhimmanci ba, ba kuma dan babu abin da mu muke bukata a cikin sauran surori din ba, sai dan kasancewar ta iya yiwuwa akwai wasu abubuwa a wata surar wanda yanayi da ake ciki aka fi buƙatar irinsa, imma dai yanayi na cewa ƴan uwa mata suna da tarin wasu hukunce-hukunce wanda a cikin wannan sura idan aka yi ta za ta amfanar, zai zamanto ƙari ne na jarin ilmantuwa da za a samu ko wayewa abubuwa wanda suke na addini, kamar yadda shekarar bara waccan muka ɗauko suratul Nur, wanda kowa ya ji abin da ta kunsa na abubuwan da suka shafi mata da hukunce-hukunce waɗanda suke saninsu yana da muhimmanci a cikin rayuwa. Shekarar da ta gabata mun yi suratu Yusuf bana cikin ikon Allah madaukakin sarki, da kuma muke roƙonsa ya huwace mana ya sauƙaƙe mana insha Allahu ta'ala, za mu yi suratul Kahfi. Kafin mu shiga kai tsaye, na san kowa da yake a nan gurin za a iya ce a idanunku akwai tambaya, ina malama take. To, cikin ni'imar Allah madaukakin sarki ya nufa da cewa bana alaramiya ba za mu samu fara wannan tafsiri da ita ba, saboda Allah ya mata ni'ima da cewa ta tafi ibadar umra tun kafin watan Ramadan, wanda insha Allahu ta'ala muna sa rai cewa ta iya yiwuwa zuwa rana ita yau ko rana ita gobe mu kasance tare da ita. To, amma ko sai na cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mana, wanda dukkaninmu a ɗaiɗaikunmu da kuma dunƙulallinmu ya ci mu gode masa akan wannan, Allah ya mana arzikin mata waɗanda suke zakakurai da Allah ya musu baiwa da fice da kuma zakakuranci akan bangarori na ilimin addini da ma rayuwa baki daya. Cikin irin su na yi ta tunani na kalla hagu da dama na gani wa zan zakulo mana saboda yawan su masha Allah tabarakar rahman. To amma ko yaushe in mutun zai abu kakan yi kokarin ka zabo wanda kake ganin cewa ya cancanta ba dan sauran ba su cancanta ba amma akwai fiko ko a komai akan samu wanda yake ya darawa ne ta wata fuska ya darawa ne ta wata fuska kuma bisa addu'a da na idan bazan ce shawara ba har ga Allah ban yi doguwar shawara ba amma dai na ba wa Allah zabi saboda tunda watannin wata ramadani tun karo na san da tafiyan malama na shiga damuwa ina ta tunanin to yaya wa zan dauko amma Allah madaukakin sarki ya saita tunani na akan yar uwa da kuke ganin mu tare da ita Hafiza Zainab Ali Muhammad wanda ake ma gurbin su inkiya da gidan kanawa a garin Sokoto yanda kuke ganin ta nan a zaune tunda ni na kawo ta to dole ni na fi kowa haƙi da cancanta in yi bayanin ta ita ba za ta iya bayanin ta ba kuma wani la'alla bai zamo lallai ya ba da bayani wanda yake za a ce gwargwadon hali an ba ku haske game da ita batun da bakuwar fuska ce a nan din amma ga ƴan uwa waɗanda suke ƴan musabaka ahalin alqur'ani ta fuskar musabaka na san ba za ta uya a gare su ba malama kamar yadda kuke gani haifaffiyar garin Sokoto ce anan aka haife ta anan ta taso mafarin ilimi na matakin farko primary secondary har zuwa matakin jami'a duka ta yi su a garin Sokoto amma a yanzu tana zaune tare da mu a nan garin Kano a nan take aure Hafiza ce lamba daya domin ta kai matakin da ta yi musabaka wadda take musabakar duniya ga baki daya da ake cewa musabakar duniya ahalin musabaka sun san musabakar duniya ko wadda ake yin ta a kasar Dubai kenan musabakar Sheikha bin Fatima bint Mubarak wadda ta fito a naji shakka sautin nan tun daga farko amma da naga ba a yi min magana ba ta ku ne ahalin zikiri ni bazan iya taba shi ba to kamar yadda nace na'am yanzu abuji kenan alhamdulillah kamar yadda na fada malama Zainab ta yi musabakar alqur'ani ta duniya wadda ake yin ta a Dubai musabakar Sheikha Fatima bint Mubarak a shekarar 2017 wadda ta zo a cikin mataki 10 na farko na wannan musabaka din sannan kuma ta yi musabakar alqur'ani da ake cewa 60 da tafsiri da kuma qira'at a nan gida Najeriya a shekarar 2023 musabakar da Dan Fodio Center suke shiryawa wadda a nan ma ita ce ta zo gwarzuwar shekara a wannan shekara ta 2023 a shekarar bara shekarar 2024 kenan ta halarci musabaka wadda aka gudanar a ƙarƙashin wata mu'assasa wanda ɗaliban Sheikh Zaifi rahmatullahi hafizahullahu ta'ala suka shirya ta wanda a nan ma ta taka rawar 60 da tafsiri da kuma qira'at kuma anan ma ita ce ta zo gwarzuwar shekara da haka kun ga dai a bangaren alqur'ani insha Allah ta'ala malama Allah madaukakin sarki ya yassare mata shi ya sanya ta cikin wanda suke da rabo a cikin sa to kar ku dauka kadai iyanan a bangaren boko ma malama Zainab ta yi karatunta na degree BSc microbiology a jami'ar Usmanu Dan Fodio dake garin Sokoto sannan ta yi karatunta na Masters a University of Technology da ta yi Applied Biology a ƙasar Malaysia sannan yanzu tana matakin PhD a Jami'ar Bayero da ke nan garin Kano tana kuma karantar Applied Biology shi ma dai a matakin na digirin da ake cewa a Hausance kamar yadda na faɗa malama tana da aure kuma dai kamar kumbo kamar me ake cewa a Hausa? Yawwa mai gidan malama shi ma ahalin alqur'ani ne domin Dr. Kabiru Abubakar Musa shine gwarzon musabaka ta ƙasa da kuma gwarzon musabaka ta duniya baki daya musabakar Saudiya 60 da tafsiri a shekarar 2013 ko idan ban manta ba wanda lokacin da ya samu wannan matsayi na cewa shine gwarzon musabakar duniya, shine mutum na farko in ban mance ba da ake ambatawa ya samu wannan matsayi a wannan musabaka a mutanen mu na nan yammacin Afrika. Kamar yanda kuma lecturer ne a jami'ar Bayero da take Kano shima bangaren biochemistry. Nana Allah madaukakin sarki ya azurta ta da yaya ba mahallin ambata su bane ba, amma dai wannan takaitaccen bayani ne da nake jin ina tsammanin na haska muku malama gurgurdan hali kusan cewa wallahi alazim ni ma nan kafa ta rawa take. Ina jin tsoron yanzu ni ma dai kamar to na fadan yi dage da dai na sani kasa kasa da dan lalubo mana ko. Allah madaukakin sarki ya ba mu dace, Allah ya shige mana gaba baki daya, malama kuma Allah ubangiji ya kara wa rayuwa da ta iyali albarka baki daya da mu baki daya da muke wannan guri. Nabda musta'inina billahi azza wa jal, kamar yanda na fada suratul kahf ita ce surar da insha Allah ta'ala za mu fara a bana. In Allah madaukakin sarki ya sa mun kammala fa biha wa ni'am, in kuma ba mu samu mun kammala ba Allah madaukakin sarki muke roko da ya sanya albarka a wanda zamu yi ya kuma azurta mu ganin shekaru masu zuwa domin ci gaba da wannan aiki na alkhairi da muke fata Allah madaukakin sarki ya karba mana ya kuma sanya mana shi cikin ayyukan mu da zamu farin cikin ganin su a ranar gobe kiyama a cikin littafin mu. Kamar yanda na fada suratul kahf, uwa kuma na san wannan suna da haka ya santa suratul kahf. Malamai suna ambata yanda ake ambata wannan sura, ma'ana sunanta da take da shi a fiska guda biyu, ko dai a ce suratul kahf ko kuma a ce suratu ashabil kahf. Suratul kahf ya zo a cikin hadisai daban-daban da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta da wannan suna din. Daga ciki akwai hadisin Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama wata rana da rana suna zaune da sahabbai sai ya ambaci ad-dajjal, ma'ana fitinan nan da za ta zo a ƙarshen zamani, yake bayani a kanta da yanda za ta kasance da yanda kaza da yanda kaza. Sai manzo Allah ya ce faman adrakahu minkum, duk wanda ya riski lokacin da dajjal ya bayyana falyaqra alayhi fawatiha suratul kahf, to ya karanta akan wannan dajjal din mabudin suratul kahf. Kun ga anan manzo Allah ya ambace ta da cewa me suratul kahf, kamar yanda ya kuma faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda Abi Darda radiyallahu anhu ya rawaito yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafiza 10 ayatin min awwal suratul kahf usima min ad-dajjal. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kiyaye ayoyi 10 na suratul kahf to ya samu kariya daga fitinar dajjal. Mahallin shahidin ma anan shine mun ji sunanta daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa suratul kahf. To suratu ashabil kahf da wasu malaman suke faɗa su ma suna da hujja a kai. Akwai hadisi da aka rawaito daga Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune da sahabbai yake musu bayani akan fitinar dajjal. Kun ga shigen waccan riwayar kenan ko, sai ya ce faman ra'ahu minkum falyaqra fawatiha surati ashabil kahf, duk wanda ya riski lokacin da dajjal ya bayyana to ya karanta mabu'i ko ayoyin farko na wannan sura suratu ashabil kahf. Kun ga kenan wannan ita ma riwaya ce da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta da haka, wanda Imam Tirmidhi da Nasa'i duk sun fitar da wannan riwayar da wannan lafazi na suratu ashabil kahf, wanda Imam Nasiruddin al-Albani ya ingata wannan riwaya din. Wannan ta fuskar abin da ya shafi suna kenan. Suratul Kahf sura ce makkiya, ma'ana yar Makka. An saukar da ita kafin manzo sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga Makka zuwa Madina. Wannan shine abin da galibin malaman tafsiri suke ambatawa kuma suka tafi akan shi na cewa sura ce makkiya. To amma dai a dan kai an samu wata togaciya ta, akwai wasu malamai da suke gani akwai wani bangare wanda yake daga cikin wannan sura wanda ba makki bane ba, an saukar da shi ne bayan hijira. Wasu malamai suka ce aya ta 1 zuwa aya ta 8 a Madina aka saukar da su. Wasu suka toga ce ayoyi 28 na farko suka ce daga a Madina aka saukar da su. Wasu kuma suka faɗi wasu ayoyin sabanin wannan, amma dai magana wadda take tafi shahara, magana wadda take malamai da dama sun tafi akan ta,
kamar yadda suka hakaito a cikin littafinsu na tafsiri cewa sura ce makkiya, kuma wanda koda a ce wancan togaciya da suka yi ya inganta baya kautar da ita daga kasancewar ta sura makkiya, domin galibin ayoyin ɗan Makka ne, dan an samu aya 1, aya 8, aya 28 sun zamanto ƴan Madina, baya rusa kasancewar ta makkiya saboda galibin ayoyin sun kasance makkiya ce. Ayoyin suratul kahfi akwai bambance-bambance ta fuskar ƙididdigar ayoyin surar, ba dan cewa an samu ƙari a nan wasu kalmomi ba, ko an samu ƙarin wasu ayoyi a can da babu su, sai dan ikhtilafin da malamai suka yi wurin addil ayi din ƙididdigar ayoyin. Wasu sukan ɗauki wata ayar su ce nan aya ɗaya ce, wannan gabar aya biyu ce, wasu kuma su ƙididdiga ta a kan guda ɗaya. Wannan shine ya kawo ikhtilafin da ya zamanto ayoyin ƙididdigar ta sha bamban. Mutanen Madina, ma'anar ƙurra'u ƴan Madina, sukan ce ayoyin suratul kafi ayoyi 105 ne, sa'ilin da mutanen Sham suka ce ayoyi ne 106, mutanen Basra suka ce ayoyi ne 111, mutanen Kufa kuma suka ce ayoyi ne 110. Wanda wannan lissafi na 110 za mu ga Qur'anin da suke hannunmu da shi ne ake yin wannan lissafi na ayoyin wannan sura, wanda wannan bai da wani tasiri ta fuskar cikar ma'anar surar ko kuma cikar ahruf ɗinta. Lissafi ne kawai na ina ne nan ra'sul aya, wani ya ɗauke shi ra'sul aya, wani kuma bai ɗauke shi ra'sul aya ba, jerin sura. Idan muka faro lissafi daga sama, aya suratul kahf, ma'ana an faro daga suratul baqara kenan, har aka zo kanta ita ce sura ta 68 a jerin ayoyin Alkur'ani, a irin zubin yadda aka jeranta surorin Alkur'ani, afwan nake so in ce ita ce sura ta 68 a irin jerin yadda aka zuba jerin gwanan surorin Alkur'ani a ciki. Kuma wasu malamai sun hakaito cewa an saukar da ita ne bayan suratul ghashiya, kafin a saukar da suratul shura, a nan tsakanin Allah madaukakin sarki ya saukar da surat al-kahf. To, abin da ya shafi falala na suratul kahf, kamar yadda nake na shana na ta mana a wannan majalisi, Alkur'ani gabaki ɗayansa yana da falala, Alkur'ani gabaki ɗayansa yana da ɗaukakar sha'ani, sai dai Allah madaukakin sarki yakan keɓanci wani sashinsa da wata falala ta musamman a kan sashin, ba dan cewa wancan sashin ya gaza ba, sai dan ganin dama tasa ya sanya cewa a cikin nan gurin akwai wasu sirrika, akwai wasu taskoki na alkhairi da Allah madaukakin sarki ya adana ƙari akan gamammiyar falalar da Alkur'ani yake da ita, da kuma alkhairin da suke a cikin Alkur'ani. Don haka daga cikin surorin da aka samu hadisai akan su, hadisan sahiha wa da'ifa, na cewa akwai wata falala ta musamman da wannan sura take da ita, akwai suratul kahf. Kuma ina jin ko bara na gaya mana cewa babin fada'ilus suwar yana daga cikin babin da hadisai na ƙarya suka yi kutse a cikinsa a babin abin da ya shafi Alkur'ani gabaki ɗaya, ma'ana an samu ƙirƙirarrun hadisai, saboda kun san ran ɗan adam tana son falala, tana son alkhairi, shi yasa ko waɗanda suke kawo al'amura na cushe a cikin addini za ku ga suna yawan ƙirƙiran falala falala, saboda ran mutane yana tafiya, an ce ga falala sai kaga zuciya ta karkata, kana so ka aikata wannan abin domin ka samu wani abu na tagomashin alkhairi. To amma dai al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi, kamar yadda kuka sani, wanda dama shine umdan mu a gudanar da wannan majalisi da muke yi, ya kawo hadisai masu yawa wanda ba zan bi su daidai da daidai in yi ta karanto mana su ba, amma khulasar ita ce akwai hadisai waɗanda suke sun inganta, akwai hadisai wanda suke malamai suna da maganganu a kan su, akwai hadisai wanda ma raunin su ya tabbata ya fito fili. Ba za mu ɗauki lokaci wurin bayani akan waɗanda ba su inganta ba, sai dai za mu yi magana akan waɗanda suke sun inganta, malamai na cancanci hadisi sun tabbatar da su. Na farko shine cewa ita suratul kahf tana zamanto mutum kariya daga fitinar dajjal, kamar yadda muka ji hadisin An-Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu, inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune da su, suwa kenan sahabbansa, yana gaya musu abin da ya shafi fitinar dajjal da irin yadda za ta zo a nan gaba. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya riski wannan lokacin da dajjal ya bayyana, to ya karanta fawatihu suratul kahf, ya karanta mabuɗin suratul kahfi farkon ayoyinta. Kun ga wannan hadisin bai zo da kididdige adadin ayoyin da za a karanta ba, sai dai ne ya ba mu tabbacin cewa ashe suratul kahfi kariya take zaman tuma wa wanda ya karanta ta lokacin da fitinar dajjal ta bayyana. Kamar yanda akwai hadisin Abi Darda radiyallahu anhu inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace man hafiza 10 ayatin min awwal suratul kahfi usima min ad-dajjal. Duk wanda ya kiyaye ya hardace kuma yayi aiki da ayoyi 10 na farko na cikin suratul kahf, to zai samu kariya daga fitinar dajjal. Kun ga wacce an ce in ya mi in ya bayyana ya karanta a kansa, ya karanta game da wannan fitinar da a lokacin gatanan tana aukuwa. Sa'ilin da wannan riwaya ita kuma ta ce wanda ya kiyaye, wanda ya hardace, kun ga kafin me kenan, kafin fitinar ta auku sai kai kokari ka haddace ka kiyaye kai aiki da abin da yake cikin waɗannan ayoyi na sako, domin din yana daga cikin abin da yake tabbatar da ma'anar al-hifz. Abin da ya shafi karanta ko kiyaye ayi farkon ayoyi 10 na cikin suratul kahf, kamar yadda na faɗa akwai hadisai da yawa wanda suka zo da maganganu akai, kuma ina ganin daga cikin hadisai cikin wanda suka shahara akwai karanta ta a ranar Juma'a, wanda wannan ya shahara a gurin mu. To sai dai hadisan da suka zo game da keɓance ranar Juma'a da wannan karatu, magana ta gaskiya hadisai ne waɗanda suke masu rauni ta fuskar tantance ƙarfin riwaya. Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi an tambaye shi akan me hukuncin karanta suratul kahfi a ranar Juma'a da niyyar cewa ko da fatan cewa mutum zai samu kariya daga fitinar dajjal, sai ya bada fatawa akan cewa karanta waɗannan ayoyi 10 na farkon suratul kahfi ko ma surar gabaki ɗayanta a hadisan da suka zo da wannan akan keɓance ranar Juma'a, yace hadisai ne dukkanin su masu rauni. Yace sai dai sashin su yana ƙarfafa sashi ta fuskar ma'ana bangarorin da riwayat din suka zo sun yawaita, an rawaito daga wancan daga wancan daga wancan daga wancan. To ko da hanyar da aka bi din nan ta zamanto cewa akwai rauni a cikinta, to amma kuma haduwar adadi ne yawa na mutane wanda suka hakaito wannan hadisin ya yawaitan da ana ganin anya ba burbushin gaskiya a cikin wannan magana. To sai malam yace babu lifi idan mutum ya karanta ta yana fatan ya samu wannan lada din. Ya ƙara kafa hujja da cewa akwai magana ta Abdullahi bin Umar da aka hakaito cewa ya kasance yana karanta wannan sura ranar Juma'a, kuma tsantsinin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da kiyayewar su da bin abin da yake daidai zai yi wahala ya kasance ya dauki wannan abin ya sa shi cikin aikin sa, bai da wani mustanad, bai da wani hujja, bai da wani ƙwarin dalili wanda ya tabbatar da shi akan wannan aiki. Da haka sai malam yace to idan mutum ya karanta ana mai fatan ya samu wannan lada, yace amma ba al'amari bane da za a yanke hukunci a zartar da hukunci a kansa, sai dai fata da ake yi na cewa za a samu wannan falala din. Abu na biyu cikin abin da ya tabbata na abin da ya shafi falalar suratul kahfi, cewa tana daga cikin surori wanda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi mai yuhuwa gurin tabbatar da cewa sun kiyaye su tun a farkon lamari da aka saukar da su, ma'ana ba wai sauran surori ba su ba, sai dai nassi ya zo, magana ta zo daga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu inda yake cewa سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. يكي تشيوا ولن سوروري سورة بني إسرائيل معناها سورة الإسراء ده سورة الكهف ده سورة مريم ده سورة طه ده سورة الأنبياء وان ده أجيرك ينقو بسا جير القرآن أين دي يكي أهن ومو يكي هن من العتاق الأول ai suna daga cikin surori waɗanda aka saukar da su a farko a Makka gabanin manzo sallallahu alaihi wasallama ya hijira zuwa Madina. Sannan ya ce wa hunna min tiladi, kuma suna daga cikin surorin da ni na samu ilimi, ma'ana na ilmantu da abin da yake cikin su na ma'ana da ilmantarwa tun daga farkon sha'ani. Wai Abdullahi bin Mas'ud kowa ya san wane ne shi abin da ya shafi fagen Alkur'ani, saninsa, sanin ma'anoninsa, Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi baiwa da zakakuranci a cikin sahabbai, inda ya zamanto wanda suka yi fice kuma ake fifita maganganunsu in sun tabbata ma'ana sanadin maganar ya tabbata izuwa gare sa, ana fifita ko yana cikin wanda ake fifita fassarar su ga alqur'ani idan suka yi sama da fassarar wani shi saboda baiwar da Allah madaukakin sarki ya masa na abin da ya shafi sanin alqur'ani da kuma sirrukan da suke cikin alqur'ani daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam annaha kullaha muhtama cikin falalolin suratul kahfi ko abubuwan da take banta da su cewa ayoyinta gabaki ɗayan su muhkama ce babu ayar da aka shafe yin hukunci da ita ko yin aiki da ita a cikin suratul kahfi kamar yanda an hakaito ijma'i daga gurin malamai daban-daban a cikin abin da ya shafi tabbatar da wannan aya sura din a matsayin cewa ayoyinta babu mansuha a ciki illa dai aya guda ɗaya da wasu malamai suke cewa faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur wannan aya suke ganin cewa mansuha ce da faɗin Allah madaukakin sarki illa an yasha Allah wanda aka jingina wannan magana ga Qatada daga cikin wanda suka jingina mishi Ibn Hazm to amma dai sura ce wadda ayoyin da suke cikin ta ba a shafe hukuncin su ba kamar yanda a zaman Makki da suka gabata anan gurin na san mun yi tsokaci akan abin da ya shafi an-nasikh wal mansukh ayoyi da Allah madaukakin sarki yakan saukar a alqur'ani mai girma bayan an saukar da su kuma sai a zo a shafe wa'innan ayoyin imma dai a shafe karanta su a bar mana hukuncin imma a shafe hukuncin a bar mana karantawar imma kuma a shafe shi gabaki daya to suratul kahfi babu irin waɗannan ayoyin a ciki kwata-kwata sai wannan guda daya da wasu malamai suke yin magana akai kamar yanda cikin falalar wannan sura cewa sura ce wadda take samar da nuzulis sakina ma'ana saukar aminci da kwanciyar hankali da nutsuwa da wasu albarkatu da Allah madaukakin sarki ya nufa za su samu gwargwadon yadda aka yi riko da ita kuma gwargwadon wanda wannan riko da ita ya dace da kaddara da Allah madaukakin sarki ya nufa akwai hadisi da aka karbo daga Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu inda yake cewa wani mutum yana karanta suratul kahfi a cikin gidansa a lokacin kuwa dokinsa yana daure sai ya rika zabura yana firgita ma'ana shi wannan dokin lokacin da yake da mai gidan nasa yake karanta suratul kahfi sai ya dinga zabura yana firgita da ya fito domin ya ga abin da yake faruwa taban ka ji dabbarka tana zabura zaka fito ka ga menene abin da yake aukuwa sai ya ga wani girgiji ne yayyo kasa-kasa ya lullube nahiyar wannan gida nasa washe gari sai ya ji sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya fada masa abin da ya faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ci gaba da karatun ka wani ma'ana ka ci gaba da karanta wannan abin da kake karantawa domin wannan nutsuwa ce take sauka domin karatun alqur'ani to kenan sai malamai suka ce me yake karantawa a daidai wannan lokacin aka samu wannan falala din ko wannan alkhairi suratul kahf wannan hadisi ne ingantacce da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi a cikin littattafan su wanda suke as-sihah as-sahihul kutub al-hadithiyya baki daya wannan kadan kenan daga cikin falala da wannan sura take da shi a matsayin falala ta musamman da take da shi maqasidus sura suratul kahf tana da wani sako wanda take tattare da shi a dunkule wanda inda zamu ce a fadi menene maqasudin menene manufofin da wanda yake karanta suratul kahf ko yake bibiyar ma'anonin suratul kahf zai samu na fa'ida ya fita da shi ko na sako ko na wani abu da ake so ya tabbata a gare shi lokacin da yake karantawa tashihul aqida al-islamiyya gyaran aqida kuduri na zuci shine sako dunkulalle da wannan sura take da shi tana tafa da gyaran aqida tana tafa da gyaran manhaji da tunani da dan adam yake da shi game abin da ya shafi addini sannan kuma tana tafa da wani sako na musamman wanda yake seta rayuwar dan adam ya dora shi akan gwadaban yadda da Allah madaukakin sarki da kuma sakankancewa akan Allah ne mai yi da kuma yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara a cikin rayuwa yana aukuwa mai dadi ko mara dadi da mai da al'amari gabaɗaya izuwa ga Allah madaukakin sarki wannan shine maqsad na wannan sura dunkulalle inda za a ce miki me ta kunsa dunkulallen sako to zaki iya fadan wannan surar ta tattauna akan mawdu'at da yawa ma'ana idan muka zo bangaren rarrabe menene gabobin surar daga cikin mafi muhimmancin mawdu'an da surar ta tattauna akan sa abu na farko shine Allah madaukakin sarki ya bude farkon surar da godiya a gare sa akan ni'imar da yayi ma wannan al'umma na saukan mata da alqur'ani mai girma izuwa ga bawan sa mafi tsadar bawa mafi darajar bawa kuma fiyayyen halitta kuma dan aiken sa manzon sa mafi falalar daga cikin manzannin sa ya saukan mai da wannan littafi domin ya isar da shi sako ga al'umma wanda sako ne wanda babu tawaya babu karkata babu naqasu babu aibu a ciki domin ya zamanto wa waɗanda suka yi imani bishara ya zamanto kuma waɗanda suka kafirci ya zamanto musu abin razanarwa abin tsoratarwa gare su akan hanyar da suka hauko suke kanta abu na biyu bayanin da Allah madaukakin sarki yayi a cikin wannan sura na cewa abubuwan da idanun mu suke gani a ban ƙasa muke ganin su cikin halittun Allah madaukakin sarki Allah ya sanya su su zamanto ado da ƙawa ne ga wannan ƙasa din kuma sannan waɗannan abubuwa ko da sun zamo ado da ƙawa abubuwa ne waɗanda suke a daidai lokacin kasancewar su ƙawa da ado kuma akwai jarrabawa a ciki abu na uku Allah madaukakin sarki ya bamu labarin waɗannan zaratan matasa waɗanda suka yi fice da imani da kyakkyawar aqida a lokacin su a bigiran da suke a al'ummar da suke rayuwa duk da al'umma ce wadda take akwai mata a cikin ta amma Allah ya zabe su ya kuma ba su jajircewa akan wannan shiriya ta sa abu na hudu Allah madaukakin sarki ya bamu labarin fitinar dukiya da abin da take iya zuwa dan adam da shi inda aka mana misali ko aka buga mana misali ya qissat ashabul jannatayn abu na biyar Allah madaukakin sarki ya mana misali na irin yanda rayuwar duniya take zamantowa ga ta a zahiri ana ganin ta ma'a ma fiha na abin da ake jin dadi ake morewa ake kaza da shi amma kuma za a wayi gari wata rana wannan abin ya wuce ya gushe kamar ba a taba yin shi ba abu na shida Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin wannan sura mashhad min mashahid yawmil akhir wani hoto da aka hasko mana na daga cikin irin abubuwan da za su faru a ranar gobe kiyama Allah ya bamu labari amma na tsakure na wani fanni a cikin wannan abubuwa da za su auku Allah ya kiyaye mu tashin hankali da firgicin ranar gobe kiyama abu na bakwai bayanin adawar da iblis yake da ita ga dan adam jinsin dan adam baki daya da kuma irin yadda ya kafirce ya zamanto fasiki akan abin da Allah madaukakin sarki ya masa umarni da kuma tabbatar da wannan adawar min babin cewa ka fa sani ga wani abokin gaba da kake da shi wanda yana tafe akan ka kuma yana da aiki akan ka kuma ya dau alƙawari kuma Allah ya ara masa dama kai yaya zaka yi game da wannan abu abu na takwas akwai bayanin yanda Allah madaukakin sarki yake halakar da waɗanda suke azzalimai waɗanda suke masu cutar kansu ta hanyar karkacewa akan abin da Allah madaukakin sarki ya aika manzanni da shi na sakonni ko kuma su kinin imani da shi tun a karan farko da yanda Allah madaukakin sarki yake halakar da su da kuma yanda Allah madaukakin sarki yayi rahama ya ji kai ga talala ake cewa ko mana istidraji dagin kafa da za a yi ma wa mutum yana yin wani abu da ya cincinci wani hukunci ne zafi amma sai a daga maka kafa a baka dama ai ta kara maka dama ai ta daga maka wanda malamai suke cewa inna Allah ta'ala yumhil wala yuhmil Allah madaukakin sarki yana daga maka kafa yayi maka talala a baka lokaci a gani ko zaka shiryu ko zaka gane ko zaka gyara amma fa Allah madaukakin sarki baya mantuwa kuma zai sakanta maka akan wannan abin da ka aikata gwargwadon sakamakon da ya dace da aikinka zuwa wani lokaci kayyadadde wanda shi ya bar mawa kansa sani abu na tara akwai qissat Musa alaihi salatu wassalam da wannan nagartaccen bawa da ya je gurin sa neman ilimi wanda take kunshe da abin da take kunshe da ciki na darussa abu na goma akwai qissat Zilqarnain shi ma a cikin wannan sura da Allah madaukakin sarki ya bamu labari abu na 11 akwai ibtalu shirki wa wa'idu ahlihi akwai rushe shirka da kuma mummunan alƙawari mummunan tanadi da Allah ya bamu labarin cewa yayi ma wa waɗanda suke masu yin shirka masu hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta da kuma bayanin abin da Allah madaukakin sarki ya tanadar ma wa waɗanda suka yi imani suka bauta mishi shi kadai ba tare da sun hada shi da wani abu a cikin bauta ba abu na 12 Allah madaukakin sarki ya bamu labari yayi mana kwatance na yalwar ilimin sa da sanin sa da kuma yanda alqur'ani ya kasance wahayi ne daga gare sa ba kirkirarren zance ba ba wani ya taya shi ba ba kwafo basira akai ba kamar yanda ka mushrikai lokacin suke zargin manzo sallallahu alaihi wasallama da wannan Allah ya tabbatar da cewa alqur'ani nasa ne saukaki ne daga gurin sa kuma ya saukar da shi ne ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan abubuwa guda 12 su ne mawdu'an da suratul kahfi ta tattauna a kansu, wanda insha Allah ta'ala muna tafe za mu ji waɗannan abubuwa ɗin. Yabqa gaba ta ƙarshe da nake so in yi magana a kan shi a cikin muqaddimat na wannan sura mai albarka shi ne, suran nan ta kunshi manyan kisoshi guda hudu. Manyan kisoshi guda hudu. Kuma ta yi magana ne ko ta yi taklin ne na wasu fitintunu, ma'ana ta ba wannan kisoshi guda hudu suna da alaka da wasu fitintunu manya guda hudu wanda suke iya samun dan adam a cikin rayuwarsa. Allah ya ba mu labarin, ya nuna mana yadda aka gudanar da abin ko yadda abin ya tafi, sannan kuma an ba mu mafita ga wanda fa ya hankalta domin alqur'ani ga baki ɗayansa shiriya ne da warwara da haskawa ga dan adam akan duk wani abu da zai iya samunsa. Na farko, fitnatuddin, a fitini mutum akan abin da ya shafi addininsa, akan abin da ya shafi kyakkyawan ƙudurinsa, akan abin da ya shafi imaninsa ga Allah madaukakin sarki. Wace kissa ce ta kawo mana wannan? Qissatu ashabil kahf, kissa ta farko da ta zo a cikin surar, yanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin waɗannan matasa da yanda aka fitine su da addinin, akan addininsu, ma'ana su sun kasance masu imani suna rayuwa a tsukin da su abin da suka kudire ba a yadda da shi ba, ba a yadda da manhajin da suke kai ba, sai ya zamanto musu suna neman mafita akan wannan. Da haka sai mu samu sako a cikin wannan kissa din ta cewa ne mutum ya sadaukar, ya fifita abin da ya shafi imaninsa sama da komai a cikin rayuwarsa. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata dukkaninmu mu samu na kuduri na zuci, ko da a ce mutum zai iya samun kansa irin wannan rinsi da yanayi ga yanda ashabul kafi suka kasance. Fitina ta biyu, fitnatul mal, fitina ta dukiya, yanda Allah madaukakin sarki ya ba mu qissat sahibul jannatayn dinnan, wannan mai lambu guda biyu din. Duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka, kar kai dagawa, kar ka ji cewa kai kai ne, kar ka ji ka daga kafa, kar kai girman kai ka ji cewa ka fi suwana da wance da wance ni yanzu na samu kaza. Ga fitinar da Allah madaukakin sarki ya musa kan abin da ya shafi dukiya, da Allah madaukakin sarki ya mai na arzikin waɗannan abin nan lambu guda biyu. Da haka, la taghtar bima tamlik, kada ka ji kafafa, kada ka ji girman kai, kada ka wulakanta mutane, kada ka ji cewa kai fa ka kai wani mataki kun san dan adam. Wannan Allah ya bashi wata falala ta musamman, sai ga ya kece ya wuce, ya gagari duk wani abu da za a iya faruwa na jarabawa ko na kaskantarwa da wani zai masa, bayan Allah madaukakin sarki ne mai wannan lokaci da ya damka daya kamar kiftawar ido da ake cewa wannan abin zai iya gushewa. Fitina ta uku, fitnatul ilm, jarabawa da za a iya mawa mutum akan tafarkin neman ilimi domin a gwada ka a ga da gaske kake. Qissar annabi Musa da wannan bawan Allah da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ta ishe mu, kuma tana tafa da sakonni a cikinta. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, ta iwa ku ki wani abu ku kyamace shi, a zahiri ku ga wannan abun babu alkhairi a ciki, dan me yasa zai, amma kuma akwai alkhairin da Allah madaukakin sarki ya tanada. Dan haka tana zo mana da sakon cewa duk abin da Allah madaukakin sarki yayi akwai hikima a ciki, ya rage wanda ya yadda da wannan to ya samu abin da Allah madaukakin sarki ya tanada. Mu ma'abutan kyakkyawan zato da sakankan cewa cin al'amarin sa na tagoma shillada sai ya dace da shi, wanda kuma bai ki bai yaki wannan, yaki yadda da cewa komai akwai hikima, yaki yadda da hukuncin Allah madaukakin sarki, hukunci wanda aka yi na addini ko kuma hukuntawa na kaddarar rayuwarsa, yayi kinemi akan yadda da wannan, to lallai zai shiga cikin wahala. Allah madaukakin sarki yake yashe mu. Fitina ta hudu ta ce fitnatus sulta, mulki, karfin iko, dama, jagoranci. Idan Allah ya ba ma wani sai ya raina kowa, sai ya ga ya isa ya komai, sai ya ji dagawa, sai ya ji kafafa, sai ya yi zalunci, sai ya tauye haƙƙi. Wani ma ta kai gare shi fitinar mulki takan zo mai da kafirci. Allah madaukakin sarki ya ba mu qissar Dhulqarnain ta zamanto mana wani hoto da za a nuna mana yadda Allah madaukakin sarki yakan iya jarabtar mutum akan abin da ya shafi as-sulta. Dan haka waɗannan fitintunu guda hudu su ne abin da waɗannan manyan kissoshi da suke cikin suratul kahfi guda hudu suka tattauna akai. yan uwa wannan shine muqaddimat da na tanadar mana ma'ana mabudi da zamu iya cewa dunkulallen bayani akan abin da ya shafi suratul kaf wanda ina fatan da baki ɗayan mu yanzu mun samu wani sako akan me surar ta kunsa gargadan hali wanda kuma wannan yana da ma yana daga cikin uslubin alqur'ani mai girma al-ijaz thumma tafsil abaka bayani a dunkule sannan kuma a zo a rarrabe maka shi domin tun farko dama an saita tunaninka akan ga abin da yake tafe sai ya zamanto kana bin wannan tunani ko wannan dunkulalle sako da aka baka tiryan-tiryan domin zakulo abin da yake cikin bayanan filla-filla ina roƙon Allah madaukakin sarki da ya shige mana gaba ya yi mana gaman kwatar hafiza bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله مدعوكين سركي يا بودي من فرقم ونن سورة ديبو دجنجنة دا الله مدعوكين سركي ما ناغ كران كنسا وانديكي يا سوكر وباوان سلتافي كما بيسنيا ونن لتافي وتكر كتاك وكركت شوابا ونن آية كما يند مكجي malamai suna da maganganu da dama da suke kawo masu muhimmanci a gurin kokarin fayyace menene sakon da yake cikin wannan aya mai girma da Allah madaukakin sarki ya zabi kasancewarta mabudi a wannan sura mai albarka wato suratul kaf kamar yanda muka sani kuma idan ban manta ba shine tafsiri na farko da muka fara tafsirin suratul fatiha wanda mun yi magana akan alhamdulillahi mai tsawo da fadi sosai wanda ba za mu maimaita anan ba ga wanda suke sha'awar bibiya za su koma zuwa ga wannan tafsiri na farko domin jin menene maganganun da aka kawo na malamai akan abin da ya shafi alhamdulillah illa iyaka ƙarin bayani da zan yi mana anan shine cewa Allah madaukakin sarki ya gode mawa kansa ya tsarkake kansa ya yaba mawa kansa a bisa ni'imomi masu yawa wanda yi mawa bayinsa ni'imar samarwa ni'imar halitta ni'imar jujjuya al'amura ni'imar bada dama ni'imar hukuntawa ni'imar shar'antawa ni'imar sakamako da makoma dukkan waɗannan ni'imomi ne masu tarin yawa wanda suka keɓanta ga Allah madaukakin sarki shi kadai wani bai taya shi ba wani bai bashi shawara ba bai gani ya kwafa a gurin wani ba dan haka ashe duk wanda yazo da wannan aiki wanda yake gagaraba da wanda ba wanda ya iya wannan aiki sai shi duk wanda ya kasance akan sifofin da laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir ba wani abu wanda ya shige da shi yayi kama da shi bare ayi kwatancan tarayya su da wannan al'amarin to shi yafi cancanta da ayabe shi a tsarkake shi a gode masa kuma Allah madaukakin sarki ya gode mawa kansa ya kamba makansa akan abin da yake shine ya cancanta da wannan abin Allah ya sanya mabudin wasu surori alqur'ani su zamanto godiya ne a gare sa Allah ya zabi surori guda biyar ya zamanto godiya gare sa su ne farko muna da suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin muna da suratul kaf alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab afwan muna da suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur muna da surat Saba, muna da surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusula. Wa'innan sune surori guda biyar da Allah madaukakin sarki ya zabe su a cikin alqur'ani ya bude su. Ayoyin farko suka zamanto godiya ce ga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki abin godewa ne a kowane yanayi. Allah madaukakin sarki abin godewa ne a kowane bigire. Allah madaukakin sarki abin godewa ne a kowace hukuntawa da Allah madaukakin sarki ya hukunta ko ya kaddara. Sai a gode mishi a farkon al'amari, a goge mishi a ƙarshen al'amari. Walillahi walahul hamdu fil ula wal akhirah. Allah madaukakin sarki godadde ne abin godewa a farkon al'amari a kuma ƙarshen al'amari. Allah madaukakin sarki ana gode mishi a kowane yanayi, a kowane hali, a kowane bigire. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace walahul hamdu ala kulli hal. Ana gode wa Allah madaukakin sarki a cikin kowane irin al'amari ne Allah madaukakin sarki ya nufa. Allah madaukakin sarki yana da tarin ni'imomi da yi mawa bayinsa wanda ya cancanci su gode masa akan wannan ni'ima din da ya musu. Mafi tsadar ni'ima, mafi falala da Allah madaukakin sarki ya yi cikin ni'imomin da ya yi wa bayinsa shi ne aiko musu da manzanni waɗanda suke tafe da saƙo daga gare shi na shiriya na ya za su bauta masa. Kuma mafi falala daga cikin waɗannan manzanni da suka zo da saƙon Allah madaukakin sarki shi ne wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ya ku ƴan adam a yanzu waɗanda aka saukar da Alƙur'ani, ku gode ma wa Allah madaukakin sarki akan ni'imar da ya yi muku ta aiko fiyayyen halitta a matsayinsa na manzo gare ku, sannan kuma ku gode wa Allah madaukakin sarki a matsayin zaben da ya yi na saukar muku da Alƙur'ani mai girma wanda yake littafi ne wanda Allah madaukakin sarki ya aiko sa da shiriya, littafi ne wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da cikakken saƙo wanda babu tawaya a ciki, babu naƙasu, babu neman yaya za a yi, littafi ne wanda yake kundi cikakke wanda babu hasara ko taɓewa ga wanda yake ya bi wannan hanya ko ya bi wannan tafarki din. Da haka ashe har kullun ka ji cewa yana cikin ko sahun farko na ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya miki wanda ya cancanci ki gode masa shine aiko da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da kansantuwarki cikin al'ummarsa, al'umman ma wanda suka amsa kiransa, sannan kuma aiko da Alƙur'ani da Allah madaukakin sarki ya yi ga wannan al'umma din domin ya zamanto musu shiriya ne ga su da kuma yanda za su bi shi a tsari ne na kundin rayuwa da za su kula rayuwarsu a kai. Zai cire su daga cikin duhu izuwa haske, zai nuna musu miƙaƙƙiyar hanya domin shi miƙaƙƙe din ne. Shi sa Allah madaukakin sarki ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab walam yaj'al lahu iwaja. Alkitab din shi ne Alƙur'ani, domin Allah ce zalika alkitabu la raiba fihi, wannan littafi ne wanda babu wani al'amari na shakka a ciki, babu wani hauragiya ko neman hanyar da za a bi ta wanda ma'ana a ce akwai wani loko da lungu da saƙo wanda baya miƙewa a cikin Alƙur'ani, a miƙe ki sambal shiriya ce a cikinsa kuma a bayyane. Alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zamanto wazihan bayyinan jaliya, kamar yanda malam ya faɗa, a bayyane yake, a fili yake, dodar yake, saƙon da yake cikinsa akan haske yake, babu wani abu na duhuwa ko hazo ko neman ya za a yi a cikin saƙonnin Alƙur'ani domin ya zamanto jan hankali ne ga waɗanda yake sun kafirce wa Allah madaukakin sarki, sun ki yadda da hanyar Allah madaukakin sarki, sannan kuma ya zamanto abu ne wanda zai ƙarfafa gwiwa, zai ba da kyakkyawan albishir ga waɗanda suke sun yi imani ɗin akan wannan saƙo da Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya shafi Alƙur'ani, kamar yanda na faɗa, yana da saƙonni a cikinsa masu yawan gaske, kuma hujja ce da Allah madaukakin sarki ya sanya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina fa amma alladhina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima aw lam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila aktsara alladhihim fihi يؤمن أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أشياء القرآن قباكي دينسا أقوي شريا أقوي وركا أقوي حسكي أشكينسا أقوي سامن صاري نرى يوا أقوي حنير ألا مدوك كنسركي ودر بيانا كاكتو كينا تشين القرآن ميجرما دوان نمو تنزي سامو dacewa idan ya bi. mu koma da baya alhamdulillah godiya ga Allah madaukakin sarki cikin abin da yake ahalin ayi masa godiya din ne akan sawal amru amruhu dama ga baki da al'amari na Allah ne jujjuyi al'amari na Allah ne albiqa'i a cikin tafsirin sanadul darar fi tanasub alayat was suwar yake cewa gurin kokarin alakanta sakon da yake cikin ayoyin alqur'ani bi da bi wata na bin wata yace lokacin da Allah madaukakin sarki ya rufe suratul isra wadda ita take zamantowa suratul kahf na biye wa baya Allah yace wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira umarni gafiyayen halitta sallallahu alaihi wasallama na cewa ya gode ma wa Allah madaukakin sarki wannan ubangijin wanda ya cika shi da ni'imomi masu yawa ya cancanci a gode masa a yabe sa a tsarkake sa akan duk wata sifa wadda take tana kunshe da wani sofa ne na abin da yake na tawaya ne na naqasu na ci baya na mummunan sifa da wani abu zai iya siffantuwa da shi to a tsarkake Allah madaukakin sarki da wannan a gode wa Allah madaukakin sarki saboda shine mafi sani duk abin da yake faruwa yana faruwa ne karkashin sanin Allah madaukakin sarki tunda a can an yi umarni anan sai Allah madaukakin sarki ya bude surar da ta biyo baya da yin godiya din shi din da kansa ya gode wa kansa yana mai tunatar da bayin cewa ga wani daga cikin dalilan da ya cancanci a gode mai saboda su kun ga alaka ta kulli tsakanin karshen suratul isra da kuma farkon suratul kahf alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab godiya ga Allah madaukakin sarki ta tabbata da yabo ya tabbata gare sa saboda ko cikin dalilai saukar da alqur'ani saukar da littafi da yayi ga bawansa wane ne wannan bawa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam waye wannan littafin alqur'ani mai girma anzala akwai wata mas'ala aqdiyya da muka samu hujja akan ta nan cewa Allah madaukakin sarki yana ina Allah yana ina Allah yana sama malamai ko a yaran larabci suka ce ka kalli ana cewa anzala daga abin da yake kasa ko yake ko ina ko kuma daga abin da yake sama ake saukar da shi daga abin da yake sama ake saukar da shi dan Allah anan haka Allah madaukakin sarki arrahmanu ala al'arshi stawa Allah ya madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshin sa daga nan Allah madaukakin sarki ilimin sa ya kewaye ko ina duk inda muke Allah madaukakin sarki yana tare da mu da ilimin sa da jin sa da ganin sa Allah yasa ba matsalar nan ta fito fili dan haka anzala ta tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana sama yana saukar da hukuncin sa yana saukar da al'amarin sa kuma la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake uya ga Allah madaukakin sarki wannan abin a sararin samaniya ne ko kuma a ban kasa ne duk abin da kuka sani yana karkashin sani da ilimin Allah madaukakin sarki walam yaj'al lahu iwaja wannan bayani ne fili Allah madaukakin sarki ya sanya cewa wannan alqur'ani ba a sanya wata karkata a cikin sa ba ko dai ta bangaren lafizza ko ta bangaren ma'ana alqur'ani ya barranta da ya zamanto akwai karkata a ciki kayan da yanzu inda wani zai zo nan larabci ya cika kansa yana ganin ya ci na hawi ya koshi sai ce nan ba kaza ya kamata a ce ba nan ina hukuncin kaza nan akwai taqdim da ta'khir nan akwai ahzbu da mu ce zance kake yi walam yaj'al lahu iwaja Allah bai sanya karkata a cikin alqur'ani ba da yanzu wani zai zo da bokonsa da wayewarsa da kirkirarsa da bincikensa na zamani ya ce kai wannan bayanin da aka bayar a nan gurin akwai cin karo da ilimin da zamani ya tabbatar irin yadda wannan zaka ji turawan yamma suna yi ko kuma waɗanda watakila boko ya ci kansu har ya musu yawa yana neman ya taba musu aqida da addini sai kaji ana kokarin a rushe wani abu sai a ce nan da ba kaza aka ce ba ko hukuncin kaza me yasa za a ce kaza halal ko kaza haram ai da ana kokarin a ci gyara walam yaj'al lahu iwaja alqur'ani babu karkata ga baki ɗaya a cikin sa duk abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin alqur'ani a miƙe yake dudar kuma ayoyin alqur'ani daban-daban Allah ya tabbatar da wannan ma'ana din a cikin su wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min 'indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون
قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون أشياء القرآن أميكيت أودر باب كركتا لا أتكم مع نسا باب كركتا أتكم لفزنسا دواني أبناء القرآن تينا تفني أودر سالما أميكي لا فيي تككي دو أبن دأكي بكاتا أتكمسا باب أيب باب نقص باب توايا babu kokarin karin bayani sannan ma'anar ta fito in kin ji ana bayani to ana kokarin a fito miki da sakon ne da kalmomin da ke hankalinki zai dauka da yaran da hankalinki zai fuskanta da sassauto bayani da wata kila iliminki bai kai ba amma ba wai karin bayani domin alqur'ani ya gaza gurin isar da sakon da Allah madaukakin sarki ya sanya a ciki ba domin la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid gaskiya yau ina jin kamar an yi ta daga min hannu lokaci na biyu ba na kaddara za mu samu ayoyi guda uku amma ga sha aya ta farko muke ana ta daga min hannu masu recording lokaci ya tike mana san dakata anan dole saboda ka an karya musu ka'idar su domin yawanci in ma mun kara yankewa ake yin an tashi sakawa wa'inda suke bibiyan mu a kafafen sada zumunta da kafafen isar da sako ba za su samu cikakken sakon ba dan haka dole mu yi hakuri mu yi masu kyamara biyayya akan dokar su ina roƙon Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya sanya albarka a cikin wanda muka tunatar da juna abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya da ni da ku a cikin lada wanda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya nusar da mu ya kuma yafe min wannan kuskurewa tawa kuma ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe insha Allah ta'ala sai mu dora daga inda muka tsaya subhanakallahumma wabihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.